Amurka da kuma Najeriya? Ga dai Malama Suzi.
Abin da ya bambanta zaben Amerika da zaben Najeriya shine ba su iya yin muku-muku kamar inda ake a gida. Wani guri ma a ce ba a yi zabe ba, an fita da lamba, a'a. Wani because ana kirga zaben ma electronically ne, ana amfani da machine ne. So kana sa naka yana kirga, kana sa naka yana kirga. So kuna ganin nan ba inda ake yin zabe a real time. Ba wanda zai iya je shiga ya canza. Ka gane inda suke siya su yi muku-muku na Amerika da na sani shine kamar an yi early voting, domin kamar ni ba na gari yanzu amma na yi early voting ne. So za ka yi early voting, za ka tura takardun muna mailing ne. To wayansu ana iya amfani da su ta gurin mailing din nan, in takardun ya zo suke su shigar da shi su ce ba a samu ba, kamar inda aka yi a Georgia aka ringa shari'a har Donald Trump ya sauka da shekara hudu ana kawo ni kenan ana kan shari'ar shi. Because wayansu sun ce sun tura early voting ba a kirga ba, wayansu kuma sun ce an kirga, wayansu kuma sun ce early voting din an hada da cuwa-cuwa ciki. To ka gani wannan ba za ka sani ba, amma ka ga kamar ranar zabe don gan kamar yau haka mutane suna zuwa suna shigarwa ne, suna zuwa suna shigarwa, mashina kirga kuna gani in real time. So ba yamma za ku ya kusan akwai projected winner
a inda ƴan Najeriya da zira ido kamar sauran al'ummar duniya domin jin sakamakon zaben. Da ƴan magana na cewa ba san maji tuwo ba sai miya ta kare. Babangeji Prun, Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril, mun yi kokarin samun ba wato Babangida a kan wayar tarho a kawo yanzu dai ina gaba mu sami Nasara Bato, amma dai nan gaba kadan zamu ji ta bakin Babangida akan halin da ake ciki a Najeriya. To bari mu je wato kasar Jamhuriyar Niger, kamar yadda aka al'adanta Amurkawa da suke zaune kamar yadda kuka ji a wannan rahoton, wanda suke zaune a kasashen waje a fadin duniya, su ma ba a bar su a baya ba wajen zaben shugabannin da suke bukata. Ya zuwa wannan lokaci dai miliyoyin Amurkawa da ke kasashen waje ciki har da kasar Jamhuriyar Niger sun kada kuri'unsu ta hanyar sakonnin yanar gizo da akwatin gidan waya. Wakilin mu a Yamai Sule Mummuni Barma ya ji ta bakin wasu Amurkawa da ma 'yan kasar ta Niger dangane da yadda suke kallon zaben.
Mahimmancin wannan zabe na 5 ga watan Nuwamba a wajen Amurkawa ya fice a misalta a bisa yadda aqidar demokradiya ta zama wani bangare na rayuwar yau da kullum a kasar da ake yi wa kallon jagorar kasashen duniya. Dalili kenan 'yan kasar na ciki da waje ke halartar runhunan zabe da nufin morar 'yancin kada ƙuri'a. Alhaji Jibril Karfe ba Amurke ne dan asalin Jamhuriyar Niger.
Gaskiya zabe mutane suna hutawa suna zuwa suna yi, wasu kuma a gida suke yi daga email, wasu kuma daga post suke aikawa. Zabe yana gudana daidai wa daida, babu wani tashin hankali, mu da kanmu mun je mun yi shi, jira dai ake a gani abinda Allah zai yi.
A nan gida Afirka ma jama'a a kasashe daban-daban na bin diddigin wannan zabe sakamakon tasirin sa akan hulɗar Amurka da nahiyar da a yanzu ake ganin ta farka daga barci. Masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na fatan ganin sabuwar gwamnatin da za ta ɗare karaga bayan wannan zabe ta ɗauki matakin yayyafa ruwa kan wutar rikice-rikicen da duniya ke fama da su a yau, a kuma wani lokacin da hamayyar neman riƙe ragamar al'amuran duniya ke ƙara zafafa a tsakanin ƙasashen yankin gabas da na yammacin duniya.
Yaƙi da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine ya kamata shi ma a kawo ƙarshen shi, kuma wannan yaƙi da ake tsakanin Israel da Palestine shi ma kaga ya kamata a samu yarjejeniya domin yaƙi ya tsaya. A ƙasashen Afirka, Sudan ma kaga har yanzu abin yaƙi canyewa. Kowa ne ya ci ikon ya kawo tashi gudunmuwa, domin lalle Amurka ta gwadi ita ce babban ƙasa a duniya. To amma barcin shi yanzu abin da ya shahi ƙasashen Sahel ta da ba ita ba ce ta yanzu. Amurka ya kamata ta gani a ƙaza ta yi ta yi mu'amala da Sahel, amma ko za ta yi shi tsakani da Allah.
Yanayin rayuwar al'umma na daga cikin muhimman fannonin da Amurka ke baiwa fifiko a hulɗarta da ƙasashen Afirka. A ra'ayin Malama Halima Lilu, yar fafutukar kare haƙƙin mata da yara, ya zama wajibi wanda ya lashe zaɓe Republican ko Democrat a ƙarfafa matakai a wannan fanni.
A matsayina na mace mai aiki kusa kan 'yancin mata da tattalin iyali, sakona ga gwamnati sabuwa ta Amurka da ta tallafa mana a cikin wannan yakin namu.
Ganin irin cece-kucen da aka fuskanta a yayin yakin neman zabe da yadda muhawara kan wannan fafatawa ta yi zafin da ba a taba ganin irin ta ba a tarihin siyasar kasar, ƙwararru na cewa yunkurin hada kan Amurkawa ya zama dole ga duk wanda zai yi nasara a wannan zabe.
Wanda Allah ya sa ya ci kinan kaga ya kamata mai da Amurkawa ɗaya ne. Kuma a rage tsadar rayuwa. Wannan lahiya da wani kare na walwala a rage shi. Na abinda ya shahi Amurka kenan.
Abin lura a wannan karan zaben na Amurka bai dauki hankulan jama'ar Nijar kamar yadda aka saba gani a yayin zabukan da suka gabata, lamarin da za a iya dangantawa da hatsaniyar da aka fuskanta tsakanin gwamnatocin kasashen biyu a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Daidaikun mutanen da ke bayyana ra'ayi kan wannan zabe na ɗari-ɗari dangane da yadda sakamakon ka iya kasancewa a bisa lura da abubuwan da suka wakana a fafatawar Trump da Hillary a 2016, inda ƙuri'un wakilai suka yi galaba kan ƙuri'un talakawan ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Sule Mummuni Barma, to yanzu haka Sule Bayyini Sabo, domin shi ma muna tare da shi kai tsaye. Sule, kamar yadda ka ambata, wannan zabe ne da za a ce wato kai bayanin cewa kamar watakila ana dan dari-dari. Shin yaya ma 'yan kasar ta Niger suke bibiyar shi wannan zabe? Yawwa, kana tare da mu Sule? Sule, kana tare da mu?
To
da alama ina ga na'urar Sule Mummuni Barma tana dan da abin nan. Bari mu je ga wakilinmu na Lagos wato a Nigeria, Babangida Jibril. Babangida, kana tare da mu?
Na tare da ku.
Na'am, mun ji bayan rahoton da ka gabatar mana dangane da yadda wato ake kallon da kuma yadda su kansu a Amurka da ke Nigeria suka jefa ƙuri'unsu. Shin yaya su 'yan Nigeria watakila suke bibiyar wannan zaɓe saboda sha'awar da suke da shi ko kuma akasin haka?
To a gaskiya, a duk lokacin da ake zaɓe irin na Amurka ko wata ƙasa da ta ci gaba, 'yan Najeriya na shauki ko sha'awar yadda ake gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin-tashina ko rigingimu ba. Sabanin abin da ke faruwa a irin namu zaɓukan da ake a Najeriya ko su ƙasashe masu tasowa. Don haka wannan zaɓe da ake yi a Amurka abin sha'awa ne ƙwarai da gaske ga 'yan Najeriya. A kasarin waɗanda ke da wuta a gidajensu, suna gindin talabijin ɗinsu, suna ganin yadda ake wannan zaɓe kai tsaye, tamkar suna Amerikan ne. Saboda suna ta sharhi akan yadda wannan zaɓe ke gudana da kuma nuna goyon bayansu ga 'yan takara guda biyu daban-daban.
To ban sani ba, watakila ka san abu ne wanda idan aka ce zaɓe ne zaka ga mutane sun laƙe ma dukkan wasu kafafe da suka san cewa suna samun bayanai. Akwai irin haka nan a Najeriya? Watakila wannan zaɓen ya ja hankalin 'yan Najeriya ta yadda watakila za su lallaƙe su ga cewa sai sun ga yadda ta kaya?
Ƙwarai da gaske, ai kamar yadda na yi bayani, akasarin 'yan Najeriya waɗanda ke da dama suna gindin talabijin ɗinsu domin saurari ko kuma kallo da idanunsu. Wasu kuma suna ɗauke da rediyoyinsu suna sauraron tashoshi musamman sashen Hausa na muryar Amurka domin jin yadda wannan zaɓe ke gudana, tare kuma da gabatar da sharhi daban-daban kamar yadda aka sai 'yan Najeriya da sharhi akan harkokin siyasa na duniya. To yau ma haka abin ya kasance a majalisu daban-daban da aka yi ko ofisoshi ko kuma a kasuwanni.
To masha Allah, Babangida, muna godiya ƙwarai da gaske da ka sami sukunin shigowa cikin wannan shirin. Yanzu haka kuma kai tsaye muna tare da wato muna tare da mai fashin baki a kan siyasar duniya, Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Kamar yadda muka faɗa ko kuma kamar yadda kowa ya sani ne, wato gwamnatoci da dama a faɗin duniya sun kasa sun tsare domin ganin yadda za ta kaya a wannan zaɓen da watakila suke ganin zai iya yin tasiri sosai ko kuma aka sai haka akan alaƙa ko dangantakarsu da ƙasar ta Amurka wacce ake ganin tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a duniya. Farfesa, kana tare da mu yanzu haka?
Ina tare da ku Murtala.
To shin menene yasa wai zaɓen na Amurka yake jan hankali da kuma tasiri ga gwamnatocin ƙasashen duniya ba Amurka kaɗai ba?
saboda ƙarfin da ke ga Amurka na tattalin arziki a duniya da kuma ƙarfi da take da shi na sojoji da kuma yawan al'umma da take da shi tana ɗaya da cikin ƙasashe goma da suka fi kowa da mi yawa a duniya. To sannan kuma ba ta iya kyalewa ƙasashe daban-daban da take cinkan demokradiyya tana samun cikas. To wannan shi yasa dole duniya gaba ɗaya hankali ya dawo akan zaɓe Amurka da anna ana yi a yau. So da yawa zaka iske wasu ƙasashe tsoron abin da Amerika za ta cewa shi yasa ba za su wa demokradiyya tunguli ba, suna ba ta dama ko ba su soto ana koyo har shi zan ta zama jiki ga mutane. Wasu ƙasashe domin tsoron Amerika ne, domin kamar ta zama yar sanda ta duniya ga abin da ya shafi demokradiyya da kuma abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam. To shi yasa wane ne zai zama shugabanta a wannan lokaci da duniya take neman shugabanci, da duniya take neman adalci, da marasa ƙarfi na duniya ke neman wane ne zai ceto su daga halin da suke kansu. To shi yasa ga duniya gaba ɗaya hankali ya koma a zaɓe na Amurka.
Na'am Farfesa, idan aka yi la'akari da wato manufofi da kuma kudurorin waɗannan manyan 'yan takara dangane da abin da ya shafi ƙasashen waje, ana iya cewa kamar suna da kudurori da suka ɗan sha bamban da juna. Shin menene yake ja hankalin su gwamnatocin ƙasashen duniya har ya kasance sun sa wannan zaɓe a ransu?
Watan kasan su ƙasashe na duniya suna murna da samun jam'iyya wadda za ta ci zaɓe Amerika, wadda ke da kyakkyawan hulɗa da fahimta da sauran ƙasashe na duniya. Saboda yau a duniya babu ƙasa wadda ka cewa ita kaɗai ta ishi kanta kuma ta ishi kowa. To amma kowace jam'iyya da nata manufofi. Idan aka yi zaɓe zan jam'iyya wadda manufofinta sun fara Amerika sun ƙare Amerika, ta kasa fahimtar abin da ke faruwa a sauran sassa na duniya, to sauran ƙasashe na duniya suna tsoron nasara na irin wannan jam'iyya. Jam'iyya wadda yake tana tafiya tana waiwayawa, tana kuma dubawa ta ga menene matsayinta a duniya, sannan sauran ƙasashe na duniya wani hali suke ciki, ta fahimci cewa ba ta iya zama ita kadai tana neman gudunmuwarsu. To jama'a na duniya sun fi tausaya ma wannan jam'iyya a cikin idan zaɓe Amerika ya zo. Ba wai dole ba ne Amerikawa da ka jefa kuri'a su ga al'amarin haka nan, ba dole ba ne. Amma su mutanen sauran ƙasashe na duniya, saboda kowa na ɗore-ɗore na kamar bulo ne na gina, kowa yana dangana ga wani shi kuma shi miƙe. To shi yasa ƙasashe na duniya su kake ganin hankalinsu a hali yanzu, da yawan su hankalinsu ba kwance shike ba sai an yi zaɓe an ƙare lafiya Amerika sun ga wanda ya ci.
To a gurguje Farfesa, ka sha yin sharhi dangane da abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe ko bayan nan Amurka. Shin akwai wasu darussa da za a ce a ƙasashen musamman masu tasowa ko kuma a nahiyar Afirka da duk waɗanda suke ƙoƙarin ganin sun kyautata tsarin demokradiyya, akwai wasu ababen koyi da ya kamata a ce sun koya a wannan tsarin zaɓe na Amurka?
Babban abin koyi shine kowace gwamnati yana da kyau ta tabbatar da cewa tsarin zaɓenta yana da inganci kuma shina da adalci, sannan ta ba mutane dama su yi zaɓe. Idan ba a ba jam'iyyu dama ba suka tace suka tsaye da 'yan takara da suka kamata, to mutane kenan ba a ba su cikakken dama na yin zaɓe ba. To wannan shi bambanci zaɓe irin na Amerika, domin idan ka duba ita wannan da ya zamanta bayan tacewa ta samu kanta ita ke takara a jam'iyya ta Democrats a Amerika, kaga ba wai 100% ita fadar Amerika ba ce. to kaga ba irin kabila ta adarin jaya a cikin wannan kasa ba, amma dama ta demokradiya ita ta tabbata dama har ta kai ana iya tsaye da ita yar takara, har ta kai tana iya zama mataimakiyar shugaban kasa. Wannan shi ne abubuwan da su sauran kasashe hadde na Afirka ya kamata su lura da shi kwarai da gaske, cewa idan ana ba mutane dama su yi zaɓe nasu zaɓe ko bisa ga adalci da kuma amincewa da kuma hukumomi na zaɓe, cidan su suna da dama su tabbatar da adalci da ingancin aikinsu, wannan ya fi kawo ma ƙasa zama lafiya.
To madalla,
abinda duk annan mutane sun san su suka zaɓe shi kuma bisa ga dokoki na ƙasa, wannan shi a babban darasi da ya kamata ƙasashe irin na Afirka su lura da shi.
To madalla, muna godiya kwarai da gaske a Professor Bello Muhammad Bada kenan, malami a Jami'ar Usman Danfodo ta Sokoto, kuma mai sharhi akan lamuran da suka shafi siyasar duniya. To yanzu bari mu sake waiwayar wakilan namu da ke can suna sa ido kan wannan zabe. Mahmud, Nasir kana tare da mu, kuma an ce baya bata daga nan, shin me zaka kara mana bayani dangane da yadda zaben yake tafiya bayan tattaunawar da muka yi?
Yawa, to a mutala kusan dai ba abin da ya sauya sosai, illa dai na danga karin shigowar mutane a wannan mazaba da nake duba da cewa dama gari ne yanzu ya waye misali karfe 10 ne da 11 sura kwata, wato a nan yankin Bajine da ma wasu sassan Amurka baki daya. So mutane suna ci gaba da dan shigowa kadan kadan dai ba yawa, duba da cewa kamar da na faɗa a farko an riga an yi zaɓe miliyoyin mutane da suka kada ƙuri'unsu tun da farko da wanda suka tura ta hanyar akwatin gidan waya. Yanzu da kusan za a iya cewa saura awa 8 a rufe rumfunan zaɓe a nan Virginia, da yake 6 na safe zuwa 7 na yamma aka ƙayyade za a buɗe rumfuna. Ya bambanta daga kowace jiha yadda ta ƙayyade za ta sa lokacin buɗe rumfa da kuma rufe rumfunan zaɓen. Amma dai kusan dai mutala zan iya cewa ba wani abu da ya sa illa zaɓe na tafiya daidai cikin lumana, ba wata gaɗa, ba wani wata matsala da ta bujiro bayan mun yi magana.
To madalla Mahmud, watakila sai can shirinmu na dare za ka riko masu rarren mu tsaraba dangane da watakila yadda ta kaya waɗanda suka can sun kasa sun tsare. Muna godiya sosai.
Allah ya kai mu.
To amin su mu amin. Bari mu je ga Sarfilu da ke Maryland. Sarfilu, kana tare da mu?
Kai kwarai da gaske mamu tala, ina tare.
To Malam Sarfilu, ya Maryland take ciki a halin yanzu ya rumfunan zaɓe bisa ga yadda ka bayyana mana ɗazu, akwai wani bambanci?
Wato ana sake zagayawa wasu rumfunan zaɓe guda biyu, inda su kuma a cikinsu na ga mutane sun ƙara fitowa. To ina tunanin saboda lokaci ya ƙara turawa mutane suna fitowa domin su kaɗa ƙuri'unsu. To abin da ya gaskiya har yanzu malam mutala abu ne mai ban sha'awa, inda mutane ba sa ɓata lokaci da zarar sun zo za su zo za su yi zaɓensu cikin sauri, kuma a ba su tafi su je su yi harkokin gabansu ba tare da ɓata lokaci ba.
To madalla Sarfilu, to muna godiya kwarai da gaske da wannan wato takaitaccen bayani da kai mana. Bari mu je ga Ibrahim a nan Washington DC. Malam Iro, to ina ganin Malam Iro akwai abubuwan da to Malam Iro kana tare da mu? Yawwa, kana tare da mu a daidai wannan lokaci? Ban sani ba, an sami wani sauyi a rumfunan zaɓe musamman a wuraren da ka dan nuna cewa jami'an tsaro sun dan ce ku dan watsawa bayan ku ƙasa?
Dan sauyin da aka dan samu kawai shine na lokacin da wani babban jami'in tsaro ya zo ya ce a bar yan jarida su yi aikinsu. Ba mu san abin da isa ba aka hana mu aiki tun da farko, amma kafin abin da ya faru a Martin Luther Memorial Library ya faru ma a Washington Convention Center shi kwata-kwata ma ba a bar mu mun yi aikin mu ba. Dama-dama shi wannan Martin Luther King Jr. Memorial Library din.
To Malam Iro, da ka ce wasu sun yi tsammanin kamar irin yamutsin da ake samu a rumfunan zaɓe irin ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya ne, ban sani ba, kuma nan ka san da wuya a ɗauki wani mataki ba tare da an yi ma jama'a bayani cewa ga abin da ya sa aka kore ku ba. Ka ƙara yi wa masu sauraron mu bayani don watakila su iya bambancewa tsakanin yamutsi na rumfar zaɓe irin wanda ake samu da kuma yadda abin yake tafiya a nan Amurka.
Wato gaskiya ba wani yamutsi da aka samu, hasali ma ba a yi wani zuwa sosai ba, masu kada ƙuri'a ba su ma wani zuwa sosai ba, yan jarida sun fi masu kada ƙuri'a yawa a Washington Convention Center da kuma Martin Luther King Memorial Library. amma an ce a wasu wuraren baƙaƙe sun fito sosai, amma gaskiya a wannan wuraren da ke kusa da ke nan Washington birnin ainihin cibiyar wannan din birnin, gaskiya baƙaƙe ba su fito ba sosai, jama'a ma dai za a ce ba su fito ba sosai. Sai can jifa-jifa ka ga wasu sun ɗan fito sun kaɗa ƙuri'a musamman farare.
To madalla.
Saboda haka batun ma a ce an samu yamutsi ma gaskiya babu shi.
To madalla Malam Iro, muna godiya ƙwarai da gaske. Sai kuma shirinmu na dare wataƙila inda za ka kawo mana masauraran mu tsarabar akan wannan akan abubuwan da ke faruwa. To madalla, to bayan kamar yadda muka faɗa yau ce dai ranar da za a ce ƙarshe, duk da yake a Amurkawa da dama sun kaɗa ƙuri'unsu tun kamin wannan rana ta wasu hanyoyi na aikewa da saƙonni. To amma daga yau ne za a ce Amurkawa sun zauna zaman dakon ganin yaya za ta kaya a wannan zaɓe. Yanzu haka muna nan tare da Farfesa Samuel Zalanga. Farfesa, shin yaya 'yan Amurka za su, ko kuma ta yaya ne za su sami sakamakon wannan zaɓe yanzu, kuma a yau shi ne ake fara hasashen cewa za a iya samun sakamakon wannan zaɓen?
A zahirin gaskiya, in ba don abubuwan da suka faru a wancan zaɓe, lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa wanda yake takara yanzu ba, ya kamata a wajen 12 dare za mu iya sanin waye ya ci zaɓen. To amma abubuwan da za su sa ba wuya ba za a iya sanin ko wane ne ya ci zaɓen ba idan gasan ya zama kaman ba wani wanda yake gaba sosai, kaman suna tare hakan nan, to dole za a sake ƙirga ƙuri'un. Misali, idan ka ci zaɓe amma baka ci da ƙuri'u wanda suna da yawa ba, za a ce to dole ne a sake komawa a ƙirga ƙuri'un. To in an ce za a sake komawa ƙirga ƙuri'un, wata rana in ba mai da hankali ba zai kai kwana ɗaya, wata rana zai kai kwana biyu ko kwana uku. Shi yasa mutane suke zaton cewa ba wuya abin zai ɗauki lokaci. To amma idan an jefa ƙuri'un kuma an samu cewa ɗaya daga cikinsu ya ci sosai yadda ba a bukata a sake ƙirga ƙuri'un, domin gasan ba ma kurkusa ba ne, akwai distance ko akwai gap dai tsakaninsu da yawa sosai, to
shikenan babu wani
rata iyawa, to babu wani abin da za a yi.
To a Professor, na'am. Na san da cewa a halin yanzu hankali ya karkata ga jihohin nan na raba gardama, waɗanda a turanci ake kira swing state, waɗanda su sauyawa suke yi, kuma wataƙila ana ganin samun nasara ta kowane ɗan takara ta ta'allaka ga irin nasarar da ya samu a waɗannan jihohin. Shin menene yasa suke da wannan tasirin?
Abin da yasa suke da shi ne za ka samu cewa kaman a tarihin jiha din sau da yawa jihohin ƙasar nan, za ka samu wasu jihohin kaman suna kaman 'yan Democratic Party ne, wasu kuma suna kaman 'yan Republican Party ne, saboda tarihi, dogon tarihi. To amma abubuwa suna canjawa, domin wasu jihohin za ka samu ko akwai yara matasa da suka ƙaru, ko kuma akwai mutane waɗanda sun shigo ƙasar nan wanda ba ainihin 'yan ƙasar nan ba ne, amma sun daɗe, saboda haka ra'ayinsu ya bambanta da ainihin waɗanda dama suke jiha ɗin. To za ka ga abubuwa sun canja. Wata rana kuma tattalin arziki ne yakan kawo canji. Abin da nake nufi da tattalin arziki shi ne, wata rana za ka samu mutane suna ta jefa ƙuri'a ma jam'iyya guda, to amma za su masu alkawali su ce za su yi kaza, amma kuma ka zauna ka duba, na fi shekara 31 a wannan ƙasan, kuma na ga irin wannan alkawalan da aka yi ma mutane a jihohi da yawa, amma za ka samu cewa babu wani abin da ya canja. To shi yasa wasu wanda za su ke jefa ƙuri'a ma wata jam'iyya, za ka ga sun soma tunanin su ba su ga wani bambanci ba, saboda haka za su canja. Wasu kuma saboda kurun kamar yadda na faɗa da zancen tsoro cewa da ƙasar nan ana ganin ta ƙasar Turawa ne, to amma yanzu ana ganin yawan mutane waɗanda ba Turawa ba yana ƙaruwa, kuma mutum ba zai iya cin zaɓe ba tare da ƙuri'unsu ba.
To madalla Farfesa, muna godiya ƙwarai da gaske da ka sami sukunin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin.
Na gode.
To Madalla, Muhammad Hafiz, kaji batutuwan da aka bijiro da su da kuma abubuwan da ke faruwa musamman abin da ya shafi zaɓen wuri. Naga lokacin da ake magana zaɓen wuri kamar wata tana ganin cewa in ma akwai inda za a yi ko yanzu akwai ƴan takarda da sun fara korafi akan abin da ya shafi zaɓen wuri. Ban sani ba, na san kana da masaniya dangane da wannan zaɓen. Akwai ko wata kafa da ake iya yin maguɗi ta hanyar aikewa da wannan zaɓen wuri ko wani makamancin haka nan?
Gaskiya yana da wahala matuƙa, saboda duka kowace ƙuri'a idan aka aika wa wanda zai kaɗa ƙuri'ar, tunda dama kai za ka buƙata in kana so hanya biyu ce, ko dai ka je rumfar zaɓe ana buɗe wasu cibiyoyi na zaɓe da mutum zai je ya yi zaɓe, ko kuma a turo maka har gida, ka nema a turo maka har gida. Idan ka cike akwai wasu cibiyoyi da aka ware wanda za ka je ka ajiye wannan ƙuri'a ko kuma ka aika ta ta gidan waya. Don haka kowace ƙuri'a da ka gani akwai sunanka, akwai lambar da take jiki wanda kai da ka nema a baka ƙuri'a, akwai komai wasu lambobi da aka sa wanda za a tantance ita wannan ƙuri'ar. Don haka yana da matukar wahala a ce wani ya yi amfani da wannan ƙuri'ar.
Na'am, Hafiz, wani abu da yake ba da mamaki shi ne a irin muhimmancin zaɓe. Duk ranar da aka ayyana ranar zaɓe, za ka ga a wasu ƙasashe kura ta faɗo ranar aiki sai ka ga dole an ba da hutun zaɓe. Amma abin saɓanin nan a Amurka, za ka ga yau ranar zaɓe ce amma kuma ba wani hutu na aiki ko wani abu.
Gaskiya ne, akwai abu biyu da maybe masu saurari kamata su gane. Na farko, ana ba wa mutane dama waɗanda suke aiki su je su kaɗa ƙuri'unsu, ko kuma ka nema a turo maka ita har gida. Sannan kuma a ranar zaɓe ka kamar wasu jihohin an buɗe rumfunan zaɓe ƙarfe 6 na safe har zuwa kuma ƙarfe 6 na maraice, sannan wasu jihohin ƙarfe 7 har zuwa ƙarfe 8 na dare. Don haka kaga an ba wa mutane dama, ko da kana aiki za ka iya zuwa aikinka ka dawo kuma ka je ka kaɗa ƙuri'arka, ko kuma ka nema a turo maka har gida ma ba ruwanka, daga nan za ka yi zaɓenka ka fito ka aika da ita ta gidan waya.
Ban sani ba, ka lura ana cewa kamar zaɓen bana zai bambanta, yau an riga an shigo ranar zaɓe, shin ya bambanta da sauran zaɓukan da suka gabata?
Gaskiya ya bambanta. Akwai abin da na lura da shi shine yadda aka samu kamar wajen yakin neman zaɓe ya yi zafi sosai tsakanin shi tsohon shugaban ƙasa da kuma ita mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris, wanda ake ganin wancan zaɓen har aka tafi za ka ga akwai ƙorafe-ƙorafe na cewa akwai waɗanda har yanzu ba su yarda da sakamakon zaɓen ba. Na haka wannan karan, ko da a ce ƙuri'un, tunda ana magana cewa zaɓen ana kankan, na haka ƙuri'un da aka aika da su da wuri ana hasashen cewa zai wahala iya irga wannan ƙuri'un kafin lokacin, kamar yadda Professor Samuel Zalanga ya faɗa. Yawanci zaɓukan Amurka 12 na dare na nan ana iya gaya hasashen wanda ya ci zaɓen, amma wannan karan gaskiya ana ganin zai wahala a iya bayyanawa, amma watakila kuma ba mu san me da zai faru ba.
Nagode. To masu sauraren mu, kafin mu yi sallama, bari mu waiwayi Muhammad Hafiz domin shi ba mu labarai amma a takaice.
To Murtala ga labaran duniyar a takaice. Miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zaɓe a yau Talata domin kaɗa ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ne zai zama shugaban ƙasar na gaba. Ƙuri'ar jira'ayin jama'a da aka gudanar kafin zaɓen sun nuna cewa zaɓen ana kankan, musamman a jihohin da za a fafata waɗanda za su fi tasiri wurin tabbatar da wanda zai lashe zaɓen. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin hare-haren Isra'ila ta sama ya kashe aƙalla mutum 30 a zirin Gaza. Jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar Litinin ya faɗa kan wani gida, inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a Baitul Lahiya, wanda ya kashe aƙalla mutum 20. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a ranar Talata cewa ta harbo 2 daga cikin makamai masu linzami na Rasha, tare da wasu jirage marasa matuƙa 48 daga cikin 79 da dakarun Rasha suka yi amfani da su a wasu hare-hare da suka kai cikin dare. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin ƙasar ya harbi wasu 'yan ƙasar China tare da jikkata mutum 2, wanda shi ne hari na uku da aka kai a wannan shekara a ƙasar, inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq Langar, Ministan cikin gida na lardin Sindhi, wanda Karachi ne babban birnin lardin, ya tabbatar da faruwar lamarin, yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin, ya ce ana gudanar da bincike.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na musamman namu na yanzu, amma a kasance tare da mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin da wasu rahotanni na musamman akan abin da ya shafi zabe, inda za mu kawo muku halin da ake ciki. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Letters Gresham da Baba Yako Makeri da suka kula mana da sauti suka kuma ba mu umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.